sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Binta Sulemaniyar ce tare da Sarfil Hashim Gumel muka saki dawo a cikin shirinmu na karfe 9:30 da dare agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Talata 14 ga watan Fabrairu 2023. To a cikin shirin za ku ji cewa a yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zabe ta kasar mai zaman kanta wato INEC tana ci gaba da rarraba kayayyakin zabe a rumfuna da za a gudanar da zaben a duk fadin kasar.
Non-sensitive materials kayayyakin zabe da ba masu muhimmanci sosai ba, da ma wasu daga cikin masu muhimmanci din kamar su na'urar beavers already an riga an raba su zuwa jihohi da muke da su zuwa kananan hukumomin da ake da su a wayannan jihohin.
Za kuma mu leka birnin Agadez na Jamhuriyar Niger, inda aka kammala wani taro na zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel da kuma zagayen tafkin Chadi, wanda ya samu halartar tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta ƙasashen Turai ECAP Sahel da hukumomi da kuma manyan masana kan harkokin zaman lafiya. Sannan a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan zaben Najeriya kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar ta da zaben. Yau muna jihar Jigawa, amma kafin nan ga Sarfili da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an yi na lafiya. Ga labaran duniya. Yau Talata, sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce nasarar Ukraine za ta gudanar da wani sabon farmakin soja a wannan bazarar domin daƙile har-harar Rasha, yayin da ya tabbatarwa gwamnatin Kyiv cewa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai za su ci gaba da jajircewa wajen nuna goyon bayansu ga yaƙin da take yi. Kremlin har yanzu tana yin cacar cewa za ta jira har sai mun gaji, Austin ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na NATO don tattaunawa game da daidaita sabon taimakon soja ga Ukraine. Ana aikiwa da ƙarin makamai a wannan rana, amma Kyiv na neman gwamnatocin ƙasashen yamma da su aika mata jiragen yaƙi na zamani, abinda ƙasashen yamma ke la'akari. Ban da wata sanarwa da zan yi a yau, in ji Austin, gabanin bikin tunawa da ranar farko da Rasha ta mamaye Ukraine ranar 24 ga watan Fabrairu. Austin ya ce sun tsaya tsayin daka kan goyon bayansu ga yaƙin neman 'yanci na Ukraine, kuma za su tsaya tare da haɗin kai da azama har tsawon lokacin da ake bukata. Ya ƙara da cewa abinda Ukraine ke son yi a farkon lokaci mai yiwuwa shine kafa ko samar da ci gaba tare da samar da yanayi a fagen daga da ke ci gaba da samun tagomashi. Masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga ragugan gine-gine yau Talata, kusan sa'o'i 200 bayan wasu munanan girgizar ƙasa da suka afku a yankin. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa na ci gaba da samun ƙarin mutane da ransu. A makwabciyar ƙasar Siriya, ƙarin agaji ya fara kwararra zuwa yankuna na fararen hula da girgizar ƙasa ta jefa cikin fargaba a yankin arewa maso yammacin ƙasar, biyo bayan yarjejeniya da shugaba Bashar al-Assad ya cimma da Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin da ta gabata, na bayawa ma'aikatan jin ƙai damar yin amfani da ƙarin wasu hanyoyi guda biyu daga ƙasar Turkiyya, yankunan da 'yan adawa ke rike da su don saurin kai kayayyakin. Sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya shaida manema labarai yau Talata cewa ayarin motocin ɗaukar kaya 11 suna kan hanya don tsallaka ta sabuwar hanyar Bab al-Salam da aka buɗe daga Turkiyya, tare da wasu jerin gwanon motocin da za su je can. Yayin da 'yan ƙasar Habasha suka fito daga cikin shekaru biyu na rikici, wani sabon bincike na Gallup ya ba da wani mummunan hoto na mutanen da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma damuwa. Binciken da aka gudanar a kakar shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na ƙasar Habasha na fama da matsalar samun abinci, inda farashin kayan abinci ya tashi daga kashi 43 cikin 100 a shekarar 2022 idan aka kwatanta da shekarar 2021. Sannan wasu muhimman kayayyaki sun haura sama da kashi 80 cikin 100. Masu binciken ra'ayin ba su samu damar shiga ƙasar ba a cikin shekarar 2021, kuma sun ga babban sauyi lokacin da suka dawo shekara mai zuwa. Zach Bikus, daraktan yankin Afirka a Gallup, ya ce tawagar ta yi hira da mutane kusan 1,000, amma ba su samu damar zuwa wuraren da ake rikicin ba. A wannan shekarar mun yi matuƙar farin ciki da dawowa da kuma jin abin da mutane ke tunani, in ji shi. Saboda haka babban abin da aka cire daga wannan bayanan da muka tattara da gaske shine shekaru biyun da suka gabata sun kasance shekaru masu wahala. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Birtaniya ta ce a karan farko ta gabatar da shaidu ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ke nuna cewa Iran ta baiwa 'yan tawayen hutu na yamma na Yemen makamai na zamani. Hakan na zuwa ne bayan da jami'an Birtaniya suka gano hotunan gwaje-gwaje da aka gudanar a hedikwatar dakarun kare juyin juya halin musulunci da ke birnin Tehran kan kananan jiragen sama marasa matuki da sojojin ruwan masarautar suka kama. Ma'aikatan jirgin ruwa na Birtaniya HMS Montrose sun kame quadcopter wani jirgi dauke da jirage marasa matuki da ke jigilar makamai masu linzami da sassa na makamai masu linzami a watan Fabrairun da ya gabata. An gabatar da makaman da wasu shaidu ga Majalisar Ɗinkin Duniya da ke alakanta Iran da keta kudirin kwamitin sulhu na hana jigilar makamai ga 'yan Houthi, kamar yadda ma'aikatar tsaron Birtaniya ta sanar a ranar Litinin. Daga ƙarshe, ma'aikatar tsaron Taiwan ta ce za ta harbo duk wani abu da ake zargin na sojin China ne da ke zuwa kusa da gaɓar tekunta, amma har yanzu ba ta gano irin wannan balan-balan ɗin da aka harbo a sararin samaniya Amurka da kewaye ba. Wani babban jami'in soja ya shaida wa manema labarai cewa tsibirin mai cin gashin kansa na cikin shirin kota kwana. Ya ce balan-balan da aka gano ya zuwa yanzu ƙanana ne kuma ba su da nauyi, kuma suna fashewa bayan sun tashi zuwa wani tsayin da zai iya yin barazana. Ƙasar China ta yi ikirarin cewa Taiwan a matsayin ƙasarta, kuma akai-akai tana aika jiragen yaƙi da sauran ayyukan soja zuwa cikin sararin samaniyar tsibirin da kuma yankunanta na teku. Ma'aikatar harkokin wajen China ta kira harba balan-balan ɗin da Amurkan ta yi, wadda ta ɗauka a matsayin na leƙen asiri da cewa wuce gona da iri ne.
Da Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a yayin da babban zaben Najeriya ke ƙara gabatowa, hukumar zabe ta ƙasar mai zaman kanta wato INEC tana ci gaba da rarraba kayayyakin zabe a rumfunan da za a gudanar da zabe a duk faɗin ƙasar. Kakakin hukumar Zainab Aminu Abubakar ta bayyana mana cewa hukumar ta INEC ta fara rarraba kayan aiki na yau da kullum da ake kira non-sensitive materials a Turanci. Daga Abuja ga wakilin muryar Amurka Hawa Umar da ƙarin bayani.
Mu dai muna nan muna jira kowa.
Non-sensitive materials kayayyakin zabe da ba masu muhimmanci sosai ba, da ma wasu daga cikin masu muhimmanci din kamar su na'urar beavers already an riga an raba su zuwa jihohi da muke da su zuwa kananan hukumomin da ake da su a waɗannan jihohin. Abin da ya rage yanzu shine kwana biyu ko uku ga zabe, kananan hukumomi su kuma su raba su zuwa rack centers, wato gunduma-gunduma da hukumar zabe ta tanada, ko kuma mu ce sansani da hukumar zabe ta tanada domin yayi saukin rabawa zuwa rumfunar zabe ranar zabe. Kuma alhamdulillahi mun yi nasara sosai gurin yin wannan aikin, duba da yanzu saura wurin kwanaki 11 ga babbar zabe din, su kuma ƙananan hukumomi sun riga ma sun ware su zuwa gunduma-gunduma, rumfa-rumfa, duka an sa musu shaida na yadda za a bambance wani da wani. Kenan gaskiya mun samu babban nasarar da ake bukata. A shekara ta 2021 hukumar zabe ta ƙasa mai zaman kanta ta samu nasarar ƙara rumfunar zabe waɗanda mutane suka yi yawa a rijistar zabansu bayan kusan shekara 25 da aka yi irin wannan karin ta inda shine aka samu karin rumfunar zabe a da muna da rumfunar zabe 119,973 bayan wannan karin rumfunar zaben da aka samu adadin 176,846 to hukumar zabe a kokarinta na taga ta rage wa'annan rumfuna da suka yi yawa din zuwa 70 da aka kara shine ta yi taro da duka masu ruwa a tsaki a wannan harka din ta gaya musu cewa ta kara sabbin rumfunan zabe saboda haka rumfunan zaben da aka yi yawa ake samun cinkoso ranan zabe akwai bukatar su yi transfer daga ita wancan rumfar da ta ci kan zuwa sabbin rumfunan zaben da aka bude din amma kuma har aka karesa aiki na sabunta katin zabe wato continuous voter registration da aka yi ba a samu mutanen da suka yi transfer daga wa'annan rumfunan da suka cushe din zuwa sabbin rumfunan da muka kirkira ba a dalilin haka ne shugaban hukumar zabe ta kasa ya kira taro na jam'iyyun siyasa din ta inda ya sanar musu cewa akwai rumfunar zabe 240 waɗanda suke wato jihohi 28 da kuma babban birnin tarayya da suke fadin kasan nan waɗanda ba su da mutane da za su yi zabe ranan zabe ma'ana ba su yi transfer zuwa wannan sabbin rumfunar da aka bude ba zaben 25 ga watan Fabrairu da na 11 ga watan Maris na shekarar ta 2023 da muke ciki za a gudanar da su ne a rumfunar zabe 176,606 a kasarin yawan rumfunar zabe 176,846 da muke da su a fadin kasan nan bisa ga dalilin akwai rumfuna 240 waɗanda babu wanda ya nemi sauyi na rumfar zabensa zuwa wannan rumfar hukumar zabe za ta yi amfani da wannan dama ta tabbatar wa al'ummar Najeriya cewa tana nan tana shirye-shiryenta na gudanar da zabe kamar yadda ta tsara shi tun farko mun san akwai matsaloli na tsaro da ya addabi kusan dukkan sassa na kasar nan amma hukumar zabe tana aiki na haɗin gwiwa da jami'an tsaro ƙarƙashin kungiyar Access wato Interagency Consultative Committee on Election Security wanda gamayya ne na jami'an tsaro wanda za su ba da tsaro kafin zaben lokacin zabe da ma bayan zabe kuma jami'an tsaron sun mana alƙawarin cewa tsaron zai inganta za a samar da yanayi na zaman lafiya da lumana da zai ba mu daman gudanar da zaben
madalla kakakin hukumar ainihin kenan Zainab Aminu Abubakar a lokacin da take tattaunawa da wakilin murya Amurka Hawa Umar ta mana bayanin abin da ainihin gudanarwa to a birnin Agadez na jamhuriyar Niger an kammala wani babban taron tattaunawa domin samar da zaman lafiya da tsaro a yankin Sahel da kuma zagayen tafkin Chadi wanda ya samu halartar tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta kasashen Turai UCAP Sahel da hukumomi da kuma manyan masana kan harkokin zaman lafiya da yin nazari don yin nazari domin shawo kan matsalolin ta'addanci a yankin na Sahel wakilin murya Amurka Hamid Mahmud wanda ya halarci taron ya a birnin Agadez ya aiko mana da rahoton
taron wanda ya gama tawagar tarayyar Turai da rundunar haɗin gwiwa ta kungiyar da kuma hukumomi na da burin samar da matakai na haɗin gwiwa musamman game da abin da ya shafi tsaron iyakoki domin shawo kan matsalar ta'addanci a cikin kasashen yankin Sahel kungiyar tarayyar Turai wacce ke zama jagoran masu kawo tallafi a shirin ta bakin Peter Wagner wanda ke jagorancin tawagar turan a zaman tattaunawar ya sanar da saka hannu alfihu domin tallafawa shirin na samar da tsaro a yankin Sahel yace farko abinda muka tattauna kan sha'anin tsaro ko mun zo ne domin ba da tamu gudunmawa ta hanyar tallafi da shawarwari kasancewar matsalar tsaro abu ne mai wuyar lamari a yankin Sahel mun zo ne domin tattauna wannan lamarin da hukumomi da kuma waɗanda abin ya shafa domin samun hanyoyin da muke ganin zai magance matsalar ta'addancin a yankin Sahel ko mun gamsu da yadda hukumomi ke daukar lamarin da muhimmanci an dai shirya taron ne da zumar samun sabbin shawarwari da dubaru na kawo ƙarshen ɗan ta'adda da ɗan bindiga da ya zama ruwan dare a wannan yankin. Sannan sun tattauna hanyoyin musayar bayanai domin ƙarfafa matakan tsaro akan iyakokin ƙasashen. Abubakar Abdu shine shugaban da'irar yankin Adarbi Senate.
Lalle akwai matsala, so zamu suna nan suna faɗi ka tashi don saboda su cewa wannan matsala, amma mun dauki matakai bisa gare shi don saboda akwai tsarin da ake yi don saboda wannan matsalolin mu cewa kansu.
Alhaji Mutaru Usman, wanda ɗan majalisar dokoki ne na ƙasar Nijar, ya bayyana matsayin majalisar da kuma shawara kan matsalar tare da neman samun taimako.
Wajen majalisa ta dokoki, ita doka ce nata. Bayan ta yi doka, ta yi bidije. In ta yi bidije kuma ta sa ido ta ga aikin da gwamnati zai ce ya yi in ya kawo tambayar shi ta wajen kuɗi na bidije wanda ake sa tsarin arzikin ƙasa. Kenan ita wannan majalisa ita ke sa ido. A yanzu da zan ci ake zuwa kashi 17 zuwa 20 na bidije wajen security ake sa shi. Kenan wannan gwamnati ke cewa ga abin da nake bukata kuma ga abin wannan. Kuma ita majalisa ta sa ido ta cewa wannan kuɗi in hutu an bada shi. Majalisa ya kamata ta sa ido ta ga lalle an kashe shi a hanya mai kyau.
Taron ya kuma tsaye da muhimman shawarwaru da dubaru da ke zaton idan a yi amfani da su cikin hikima to babu shakka matsalar za ta kau ko ta yi sauki. Ahmed Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Ahmed Mahmud. To har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. To a ci gaba da shirye-shiryen da muke gabatar muku kan zaben Najeriya, kamar takaitaccen tarihin jiha da kuma nasabar ta da zaben. Yau muna haskaka jihar Jigawa, kamar yadda Mahmud Ibrahim Kwari, wakilin muryar Amurka da ke kanan Dabo, ya shirya mana.
Talaka kabar kuka a kuri'ar kaidancinka, ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Talaka kabar kuka.
Ranar Talata 27 ga watan Agusta shekarar 1991 ita ce ranar da gwamnatin mulkin sojan Najeriya ta janar Ibrahim Badamasi Babangida ta sanar da kirkiro da ƙarin jihohi guda tara a ƙasar, kuma jihar Jigawa na cikinsu. Honorable Nasiru Garba ɗan ce ya bibiyi gwagwarmayar neman samar da jihar Jigawa da ma sauran jihohi da aka nema daga tsohuwar jihar Kano.
Jihar Kano kuwa ya riga ya san kusan duk yawancin abubuwa da za ka gani na ci gaba duk a cikin babban birnin jihar, sai mutane suka yi ta haɗa kansu ta yaya za a sami dama a ƙirƙiri jihohi domin a samu waɗannan ci gaban ya zamanto sun kai ga mutanen da suke a wajen Kano.
Jigawa na kan gaba a jerin jihohin Najeriya da suka sha fama da ƙalubalen ci gaba, sai dai a 'yan shekarun baya-bayan nan ta yi fice wajen karɓar baƙuncin ƙungiyoyi da hukumomin ayyukan ci gaba musamman na ƙetare. Comrade Abdulrazak Alƙali na aiki da wasu daga cikin waɗancan cibiyoyi.
Idan ka duba hata ayyuka da ake zuwa da su wato tsare-tsare na zamani na cigaban al'umma da ƙasashen duniya suke tallafa, jihar Jigawa ta yi fice wajen zamowa a matsayin jiha wadda in dai aka zo aka gwada irin wannan tsare-tsare za ga sun karɓu.
Cikin shekaru fiye da 30 da ƙirƙiro jihar Jigawa, gwamnoni 8 ne suka shugabance ta, na soja guda 4 na farar hula guda 4. Sai dai wasu daga cikin masu kula da lamura na ganin cewa jihar ta Jigawa na fuskantar koma baya ta fuskar tattalin arziki, amma Honorable Nasir Garba ɗan ce na cewa
miliyoyin kuɗin da ake yi a manya-manyan kasuwoyin mu, ka tafi Maigatari, ka tafi Gujungu, ka tafi Sara, duk waɗannan manya-manyan kasuwanni idan da za a maida shi na zamani yadda ake kasuwanci, an samo da ƙididdiga yana shiga cikin tsari na tattalin arzikin ƙasa, ni ba zan taɓa yadda cewar Jigawa rural area ba ce. Kuma mun shahara akan noma.
Gabanin ta rike ta zama jam'iyyar hamayya, jam'iyyar PDP ta rike ragamar mulkin jihar Jigawa tsawon shekaru 8 a baya, inda a shekara ta 2015 jam'iyyar APC mai mulki a yanzu ta karɓi ragama. Ƙungiyoyin sa kai a sassan jihar na taka rawa wajen tabbatar da shugabanci na gari ga talakawa, inji Comrade Salisu Gumel, guda cikin jagororin kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar.
Jihar Jigawa Allah ya albarkace mu da yan kungiyoyi hazikai, kuma duka kusan kanmu a haɗe yake na wannan gari, sun san nan wancan gari saboda muna da inuwar da muke haɗuwa muke tattauna matsalolinmu na yau da kullum, duk da kowace kungiya da irin abin da ta sa a gaba.
Duk da cewa Jigawa na cikin jihohin Najeriya masu ƙarancin ƙalubalen tarzoma musamman a yayin zaɓuka, al'ummar jihar na fatan yadda zaɓe mai zuwa zai wakana cikin lumana kuma a sami sahihin sakamako.
Suna Adallah da Abubakar. Inda za a bi dai a samu sahihin zabe talakawa da shugabanni da ƴan sanda, dole sai mun tsaya mun nutsu saboda abubuwan da muke ciki masifar ta yi yawa.
Sunana Abdulkadir Ahmed. ƴan siyasa su suke bata ya kamata su masu gyara su yi saboda Allah da Annabi su yi tsoro.
Sunana Ya'u Dallali. Yawanci agents na akwati su ne masu makwata zabe gaskiya. Kamar zaben da aka yi last
kun kana magana da Salisu Bako kikawa. Mutane suna cikin abubuwa. Don magana na gaskiyan har ga Allah in ana so a samu sahihin zabe to mutane su komo hayyacin su.
Sunana Muhammad Sajir Muhammad. Ya kamata a ba kowane mutum ya fito ya zabi ra'ayinsa abin da yake so.
Manyan ƴan takarar da ke neman kujerar gwamnan jihar sun hada da Mustapha Salamido na jam'iyyar PDP da Malam Umar Namadi na jam'iyyar APC da kuma Malam Aminu Ibrahim Ringin na jam'iyyar NNPP. Sai dai al'ummar Jigawa na bayyana wasu daga cikin abubuwan da suke muradin gani bayan kafa sabuwar gwamnati.
Ina Nura Ahmad da ke garin Lazuka, karamar hukumar birnin Kudu Local Government. Ina so a ce gwamnati ke duba ga mu mutanen ƙauye game da harkar noma.
Sunana Muhammad Shaban. Ra'ayina duk gwamnatin da za ta hau ya kasance ta yi abin da birnin Dutse ya kasance ya fi kowane birni ma na state a tarayyar Najeriya.
Sunana Injiniya Ibrahim Sa'idu Uba. Ina kira da sabuwar gwamnati da Allah zai kawo a gaba ta kalli matsalar ambaliya da al'ummarmu suke shiga cikin matsi da tattalin arziki da asarar dukiyoyi da rayuka da dabbobi da amfanin gona.
Kamar sauran jihohin Najeriya, a ranar 11 ga watan gobe na Maris ne za a yi zaben gwamna da 'yan majalisar dokokin jihar Jigawa, kamar yadda yake kunshe a jadawalin hukumar zaben kasar, wato INEC. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya.
Latino da Sardaula premium arewana ko in ce masoyina gidan kasa yake kwana waiwayo da yan baya sun face a kan hanya.
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari da ya hada mana wannan shirin. Bari kuma mu shakata da wannan. Yanzu kuma sai labaran wasanni daga Niger.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da gasar kwallon kafa mafi farin jini a duniya ta club zakarun kasashensu a nahiyar Turai, inda yanzu haka ana ta ana kafsawa tsakanin Bayern Munich ta kasar Jamus da Paris Saint-Germain PSG ta kasar Faransa a Parc des Princes a birnin Paris a kasar Faransa. Wasan tsakanin waɗannan kungiyoyin shine mafi zafi a wannan mataki na 16 na kwambalar ta kwallon kafa ta Champions League ta wannan shekara ta 2023. Wasan na biyu da ke wakana a ranar yau Talata na hada Milan AC ta kasar Italia da Tottenham ta kasar Britania. Game da waɗannan wasannin biyu na yau Talata na Champions League na kwallon kafa na nahiyar Turai, na hiranta ɗaya daga cikin ma'abuta sha'anin kwallon kafa a nan birnin Kwanne.
Sunana Mamman Basiru. To gaskiya a zahiri wasa tsakanin PSG da Bayern Munich ta fi zahi, saboda wasa ce wadda ina ganin duk wasannin da za a yi ta hi suka yi. To wasa ce dai wadda sai dai an ga abin da ya faru gaskiya, saboda kowa na neman wanga kofi, kowa na cikin gaskiya dan takara za a cewa, tunda su ne manya-manya wanda ake ganin su kowane ya dace dake shi.
To a baya-bayan nan an ga Paris Saint-Germain ta sha kashi a hannun Olympique de Marseille a kofin Faransa, kuma ta sha kashi a hannun AS Monaco. Waɗansu na ganin cewa gaskiya in dai haka za ta tafiya, to ba za ta sha dadi ba yau din.
Ha, wannan ai ba haka nan bane, ita harka kwallo. Wasannin gasar Turai ta bambanta da championat na cikin gida, tunda diyan da kake ganin kwarewarka zan ka zo can championat na zakarun Turai, to gaskiya ya bambanta da wasannin gida, saboda wasannin gida alƙalle ba ɗaya ba, komai ba ɗaya ba, kuma nan wurin gwangwani ne, kana jin kakani ma ana jin kai na aka zo aka haɗu, kenan dole nan za a fafata. Don haka a zancen wasa wannan ta gida da wagga ta zakarun Turai suna da bambanci.
To Milan AC Tottenham,
ita wasa ce gaskiya wadda an ka lura dawo wagga da aka yi daga kwallon duniya, gaskiya kulubobi suna fama da matsaloli, wasu suna da ƴan kwalloli da suka yi mu, wasu kuma gaskiya sai a hankali, saboda haka nan su wasa su gaskiya su ma dai sai dai abin da aka gani kawai.
Za a ci gaba da waɗannan wasannin a ranar gobe Laraba idan Allahu ya kai mu, inda Club de Brugge na ƙasar Belgium ke karawa da Benfica Lisbon ta ƙasar Portugal, sai Dortmund ta ƙasar Jamus za ta goga da Chelsea ta ƙasar Ingila. A wani labarin na daban na ƙwallon ƙafa, shi ko Dani Alves ɗan wasan ƙwallon ƙafa na ƙasar Brazil na ci gaba da fuskantar tuhuma daga kotun ƙasar Spain biyo bayan zargin yiwa wata matashiya fyaɗe daga cikin matakan da kotun ƙasar ta Spain ta ɗauka akan ɗan wasan na ƙasar Brazil, har da karɓe fasfoɗinsa na ƙasar Spain da na Brazil, da ma saka masa wata munduwa mai aiki da na'ura domin sanin inda yake a kowane lokaci. Sai dai ɗan ƙwallon mai shekaru 37 a duniya da aka zarga to ranar 30 ga watan Disamba da ya gabata da yin fyaɗe wa matashiyar 'yar shekaru 23 da haihuwa, ya canza maganarsa har sau uku gama alƙalai, abinda ke iya sawar ya ƙara samun matsala a cikin wannan shari'a. Haruna Mamman Baƙo na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Nijar.
An gaishe ka Haruna Mamman Baƙo. Masu sauraro, yanzu sai labarai a taƙaice.
A takaice, yau Talata sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya ce yana sa ran Ukraine za ta gudanar da wani sabon farmakin soja a wannan bazarar domin daƙile harharren Rasha, yayin da ya tabbatar wa gwamnatin Kiev cewa Amurka da ƙawayenta na yammacin Turai za su ci gaba da jajircewa wajen nuna goyon bayansu ga yaƙin da take yi. Kremlin a yanzu tana yin cacar cewa za ta jira har sai mun gaji, Austin ya faɗa a Brussels a taron ministocin tsaro na NATO don tattaunawa game da daidaita sabon taimakon soja ga Ukraine. Masu aikin ceto a Turkiyya sun ciro wasu mutane da dama da ransu daga baragwazon gine-gine yau Talata, kusan sa'o'i 200 bayan wasu munanan girgizar ƙasa da suka auku a yankin. Sai dai masana sun yi gargaɗin cewa lokaci yana ƙurewa na ci gaba da samun ƙarin mutane da rai. A makwabciyar ƙasar Siriya, ƙarin agaji ya fara kwarara zuwa yankunan fararen hula da girgizar ƙasa ta jifa cikin wani hali a yankin arewa maso yammacin ƙasar, biyo bayan yarjejeniyar da shugaba Bashar al-Assad ya cimma da Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Litinin da ta gabata. Na bayawa ma'aikatan jin ƙai damar yin amfani da ƙarin wasu hanyoyi guda biyu daga ƙasar Turkiyya domin kai agaji. Yayin da 'yan ƙasar Habasha suka fito daga cikin shekaru biyu na rikici, wani sabon bincike na Gallup ya ba da wani mummunan hoto na mutanen da ke fama da matsalar tattalin arziki da kuma damuwa. binciken da aka gudanar a kakar shekarar 2022 ya nuna cewa kashi 65 cikin 100 na kasar Habasha na fama da matsalar samun abinci, inda farashin kayan abinci tashi daga kaso 43 cikin 100 a shekarar 2022 inda an akwatanta da 2021.
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger, Kamarun da Chadi, wato karfe 5 kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Sarfila Hashim Gumel da ya taya ni gabatarwa, da kuma Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni, da injiniyan mu na yau ni ce taku Binta Suleiman, yara nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Huta lafiya. Assalamu alaikum.